بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاءكم غوتا بير shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ida ce da 10 ga watan 2 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 10 a cikin wannan littafi mai albarka na al-fusul fi siratir rasul na imam ibnu kasirin rahimahullah yau da taimakon Allah zamu tashi ne akan babi ko fasali da yake magana akan al-isra wal mi'raj wa ardun nabi sallallahu alaihi wasallam نفسي على القبائل نفسه على القبائل بابن دكي مغانا اكن اسرائي دي ميراجي تفيد دي الله تبارك وتعالى دي عن نبو عليه الصلاة والسلام زوا سمن سمن بقوي دنيا كرب سالة دي كيش بيت المقدس دي دي كموتي واسما دي اكي دي شي sannan kuma da bayani akan yadda annabi ya tabbajirar da kansa ga kabilun larabawa dan su karbe shi su amshe shi su fahimci sakonsa da da'awarsa ya tallata addini ta hanyar bibiyar kabilu na larabawa gari gari kauye kauye yana ce da su ku ce la ilaha illallah ku rabauta zamu yi bayani akan waɗannan insha Allah idan Allah ya bamu lokaci wa usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi jasadihi ala sahih min qawlihi sahabati wal ulama ayi isra'i tafiya daga makka zuwa baitul maqdis shine isra al mi'raj kuma daga baitul maqdis zuwa sama shine mi'raj to anyi wannan isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gangan jikinsa da kuma ransa a bisa zance mafi inganci cikin maganganun sahabbai da malamai daga al-masjidul haram babban masallaci mai alfarma daga nan aka yi tafiya da shi ila baitul maqdis ila baitul maqdis har zuwa baitul maqdis akwai riwaya da ta ce daga gidan ummu hani ya tashi daga gidan ummu hani ya tashi to amma kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo kuma abinda Qur'ani yayi bayani daga masallaci ne mai alfarma subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami kagani min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kaga Qur'anin tace ya Qur'ani yace daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis zamu yi bayani yaya abun ya faru dalla dalla da yaddar Allah rakibanil buraqa ya hawata dabba da ake ce da ita buraqa wata ita ba abun nan ba ita ba doki ba kuma jaki ba buraqa ake ce da ita tare da malaika jibril fi suhbati jibril alayhi salatu wassalam ba shi kadai ya tafi ba sai da aka raka shi fa nazala samma wa amma bil anbiya'i bi baitil maqdis fa salla bihim nazala samma sai ya sauka a can shine samma fa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da ya shiga wannan masallaci yana zuwa sai ya sauka a wannan babban masallaci na baitul maqdis ka lura daga masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis tafiya farko kenan yana sauka ya tarar da Allah ya raya masa annabawa ya gansu a cikin masallacin suna zazzaune kamar yadda nan kuke zaune kun yi sahu kowa yana fuskantar alƙibla ya shiga kamar zai zauna a cikin su malaika jibril ya ce da shi a an ce ka wuce ka musulmanci raka'a biyu ya tashi ya kabbara sallah yayi sallah suka bi shi wannan yana nuna mana lalle shine shugaban annabawa da manzanni gashi shine karami a cikin su shine kuma yazo karshe kuma Allah ya fifita shi ya daukaka shi ya daraja shi alhamdulillah da Allah ya samu cikin al'ummarsa alhamdulillah da Allah ya samu cikin masu kokarin bin sunnarsa da koyi da shi akwai wasu bayanan ba wannan ba zan zo nan gaba kadan ثم أورج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا أو النندري أكي تفيا رشيني أورجا معراج إن كان أكي تفيا رشي أو النندري حزوا سما تفرقوا شيني السماء الدنيا أكي تشيوا ثم للتي تليها سننكم أكد أوتشيوا رشي سما تقبا تبيو ثم ثالثة سنن سما تأكو ثم إلى التي تليها سنن سما تكي بنت تهودي كينا ثم الخامسة سنن سما تبير ثم التي تليها سنن كما سما تكي بيد إتي تشدا ثم السابعة كما أكدت أوتي وادشي سما بقوي ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم النبى عليه الصلاة والسلام يا النبى أتشين وننسى سمن kowane annabi ya ganshi a masaukin sa kowane annabi ya ganshi a gidansa Allah ya dada raya masa su ya nuna masa su ya gansu har yayi magana ma da su har ma yaje musu assalamu alaikum suka ce da shi wa alaikum assalam wadannan annabawa da Allah ya bada labarin su a cikin alqur'ani وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون ولنم أن نبعني دي الله أمجر أجكين القرآن سي الله يزاقوا وسو أجكين سو ينونا مسسو شيء نبدر بعدوكا سو قبعد يبع وسو ينونا مسسو أجكين سمكين هكذا كما دي أكد وين سلا أنشي أجن بيت المقدس أنشي ياغا النبع كاغا ياغا سدوكا كين كاركا من تابي تبا غنين سو ببي تبا رأيو هذا سوبا amma saboda matsayinsa da darajarsa da kimarsa cewa shi wani ne a wajen Allah Allah ya masa wannan ni'ima ya nuna masa wannan annabawa garanti tabbas kenan shi yasa ba wanda yake annabi yaqini akan lamarin Allah babu shi abun tausayi ga wanda ya rayu a wannan duniyar baya bin sa ya zama yana da wani tsarin na daban da zai rayu da shi akwai mai bace wani tsari akwai wani addinin da yake yi ba irin na annabi ba kuma wai sunan musulunci to wannan shi yafi kowa abin tausayi wanda ya wayi gari yana fada da sunnarsa a ce da shi annabi ya ce ayi sai zuciyarsa ta kamar za ta fashi baya so to wannan shine abin tausayi manzon Allah ya ga wara al-anbiya fi samawati ala manazilihim thumma urija bihi ila sidratil muntaha annabi yace aka ci gaba da tafiya da ni aka luluga da ni a wata riwaya yace ila mallahu wato izuwa lok izuwa gurin da Allah kadai ya san ina ne wurin kaga bayan an je saman bakwai din fa an sake wata sabuwar tafiya ta daban a riwaya yace Allah kadai ya san ni dai ina aka kai ni akai tafiya akai tafiya akai tafiya ba tsaya wani wuri ba sai da aka je wurin da ake ce da shi sidratul muntaha wata bishiya ce babba sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha wa zaqa al basar wa ma tagha wata bishiya da ake ce da ita magariyar tikewa wata katuwar bishiya ce babba mai manyan manyan ganyaye wannan bishiya malam duk wani launi da ka sani na duniya yana jikinta duk wani kala ina jin baka isa ka ce kala kaza ne ake dishi a duniya baki fari rawaya kore ruwan kasa farin ma kala kala ne duk wani kala da Allah ya yi kaddara zai faru a duniya to shine ganyen wannan bishiya din tana da manya-manyan rassa a riwaya aka ce reshen ta guda daya inuwar reshen ta guda daya sai kai tafiyar shekara 100 baka gure inuwar ba a karkashin wannan bishiyar sidratul muntaha din annabi yake fada a wata riwaya yaga manya-manyan tafka tafkan tekuna guda hudu wasu a fili ga su na ruwa ne yake bulbula a gindin wannan bishiyar guda biyu daga cikin su kogin Nil ne da kuma Furat wanda ga sunan anan duniya ko nan Masar in ka ji ga kogin Nil yana nan ya ratsa kasar Masar din gabaki biya tushen su reshen asalin wannan kogin ka duba wani kudurar Ubangiji a karamar Allah ana magana saman bakwai saman bakwai a ce wai asalin wannan ruwan daga can yake bulbula yake gangarowa ya zo nan duniya annabi aka ce da shi ya tambayi mala'ika Jibril ya ce ya Jibril wadannan kogunan guda hudu menene aka ce wannan Nilu da Furat ne wadancan da kake ganin su batinani wanda suke boye ta ƙasa su kuma koguna ne wanda na gidan aljanna ne saboda wannan sidratul muntaha din anan gidan aljanna yake anan Allah ya tana da aljanna har aljanna sai da aka yi bayani yanda ya shiga cikin gidan aljanna da irin abubuwan da ya gani alayhi salatu wassalam yace wa ra'a indaha jibril ala surati allati khalaqahu Allahu alaiha la ilaha illallah ka duba didda sun yi tafiya da jibril din bai ga fa hakikani yanda jibril din yake ba wannan tafiya didda suka yi daga masallaci mai alfarma a dare dai fa kamar ka ce gurgurdan bayan sallar isha'i ne da riwaya ta zo annabi yana gindin ɗakin Ka'aba yana kishingide haka bainan na'imi wal yaqzan kamar yana bacci kamar yana farke za mu zo mu bayanin me ya faru a dare da aka yi wannan tafiyar duk tafiyar da suka yi sai da aka je wannan sidratul muntaha din a wajen sai Allah ya bude masa ya masa kashafi sai ya ga jibrilu a bisa halittan da Allah ya halicce shi walahu 600 junah yana da fuffike 600 tafka tafkan fukafukai wa furida alayhi salawatu tilka al-layla aka farlanta wa annabi salloli a wannan dare a wannan wuri da ya ganshi sai jibril ya ce da manzon Allah to sai ka kara gaba ni dai anan dan tsaya nan akai min iyaka mu mala'iku ba ma iya wuce nan malamai suka ce a riwaya ta zo wannan sidratul muntaha duk wani abu da ka sani zai taho daga ƙasa ya sama to iya nan yake tsayawa baya ketar wannan gaba da wurin fadar ubangiji ne Allahu akbar duk wata halitta ko me ina maimaita wannan magana dan ku gane muhimmancin shi annabi ya wuce wurin wallahi jibril kansa sai yace to wama minna illa lahu maqamun ma'lum kowane ɗaya daga cikin mu mala'iku akwai wurin da Allah ya aje shi to ni nan iyakaci na kenan duk alaka da nake da mu'amala da ubangiji ba na wuce sidratul muntaha sai ka wuce sai annabi ya tafi to lokacin ne yaje gana da ubangiji yayi magana da Allah ya ba shi salloli to shine sai aka ce waqtalafa al-ulama'u hal ra'a rabbahu azza wa jalla amla ala qawlaini malami sai suke sabani to shin annabi din ya ga Allah ko ba an ce ya karasa ba to yaya ya ga Allah ko bai ganshi ba akwai sabanin malamai magana guda biyu صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال راى ربه عبد الله بن عباس كم اوجنس كم يا انغنت روايه امام الترمذي ده نسائي ا cikin sunan al-kubra da imam al-ajurri a cikin litafin ash-shari'a da ibnu abi asim a cikin as-sunna da sauran su sun tafi akan cewa annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah وجاء في روايه انه راه بفؤاده sai kuma aka dada samun wata riwaya daga Abdullah ibn Abbas cewa kai riwayar Imam Muslim kenan cewa lalle annabi ya ga Allah amma ba da ijiyarsa wannan ido din nan ba da zuciyarsa ne yaga Allah, amma wannan idon bai ga Allah ba. Kaji wannan kenan? A gurin Abdullahi dan Abbas akwai ra'ayi guda biyu, ko dai ya ganshi ko kuma ya ganshi da zuciya. To wannan ya ganshi da zuciyar shi yafi inganci, saboda dalilai da zamu zo mu faɗa nan gaba. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله أرويت دغنا نا عائشة أكتي متى أي أنشي النبي يا الله تشي آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ النبي يا الله إنجوا إنجا عائشة رضي الله عنها وقالت هي وابن مسعود لإتى عبد الله بن مسعود سنفدا رواية البخاري ومسلم Allah ya yadda da su dukansu. Inna ma ra'a Jibril, annabi Jibril fa ya gani, ba mun ce dazu ya ga Jibril a bisa halittarsa ba? To Jibril ya gani ba Allah ya gani ba, babu nassi qarara da yace ya ga Allah. Warawa Muslim fi sahihi min hadisi Qatada an Abdullah ibn Shaqiq an Abi Dharr annahu qala, ga riwayar Abu Dharr yana cewa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi Abu Dharr da ya ga rikicin yayi yawa, ana cewa an ganshi ba a ganshi ba, ya ganshi bai ganshi ba, yayi directly ya samu annabi mai tambaye shi. Allahu akbar, kaga ya hutar da mu. Abu Dharr da fadi yace, ya Rasulullah, har ra'aita rabbaka, ya manzon Allah, shin kaga ubangijinka da kai Isra'i da Mi'raji kaga Allah? Manzon Allah yace, nurun anna arahu, yace kash, ai wani haske ne bazan iya ganin sa ba, hasken ya fi karfin idona, bazan iya ganin shi ba, ban gan shi ba, haske bazan iya ganin sa ba. Wa fi riwayatin ra'aitu nura, ni dai na ga wani haske, mun yi magana amma na ga haske, ban gan shi hakikanin shi ba. Wannan hadisin Imam Ibn Kathir yace kafin fi hadhihi almas'ala, to ya isa warware mana wannan matsala din. Akwai sabani mai karfi a tsakanin malamai, shi yasa zaka ji suna ta faɗa shi ai ya ga Allah. Su kamar ka iya cewa misalin mutanen mu anan, wai kamar misalin ana ganin cewa girmama annabi ne, an darrace shi ai ta faɗa, ana cewa ai ya ga Allah, ai yayi kaza da sau. To kullun ita magana zaka faɗe ta ne tunda kai baka nan aka yi, kuma harka ce ta ilimi, sai ka faɗa abinda malamai suka faɗa, kar ka zo kai sticking a kan wani ra'ayi guda, a samu rigidity, wani ra'ayin riƙau a kan ka ce ai kai kaza ne, har ma ka ce wai wanda ya faɗi ba haka ba baya son annabi. Yanzu wannan kaga ya riwaya ne, Nana Aisha, Abdullahi dan Mas'ud, Abu Dharr al-Ghifari, shi kan katma ya je ya tsamu ya samu manzon Allah ya tambaye shi, ce kaga Allah ya ce ban gani ba, haske ne yana. Kuma muna da Qur'ani a can, annabi Musa ba ya ce yana so ya ga Allah ba? Qala rabbi arini anzur ilayk, annabi Musa shi kan direct ya ce ya Ubangiji ina son ganka. Qala lan tarani, Allah ya ce ba za ka ganni ba fa, walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani fa lamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa fa lamma afaqa qala subhanaka tumtu ilayka ku wa ana awwalul mu'min muslimina. Musa alayhi salam yace ya Ubangiji ina so zan ganka, ni ganin ka nake so ne. Allah ya ce a ba za ka ganni ba, amma in ka matsa sai ka ganni ga can wani dutse, aljabal, kalli wancan dutsen, idan ka ga dutsen yanda yake, in har ka iya ganin wannan dutsen, to da sannu za ka gani. Ubangiji sai ya tajalli, me tajalli? Ya fitar da wani haskensa, aka ce bai wuce kafar allura ba, akan wannan dutsen. Hasken Ubangiji ya radaddage dutsen ma gaba daya, ba wai ba Ubangijin gaba daya, hasken wani bangare, wani ba'adi na hasken Allah ya yi tajalli akan wannan dutse, sai gashi dutsen ya radaddage ya zama kura. Kuma shi anan Musa yana ɗaura idonsa yana kallon dutsen, sai faɗi ya suma, hasken ya bugar da shi, ya farka ya ce ka tsarki, ya tabbata gare ka na tuba, ni kam ina cikin farkon musulmi da suka miƙa wuya, suka miƙa wuya suka yadda da kai. Bai gan shi ba, amma ya yi magana da shi. So a nan jama'a akwai maganganu masu tarin yawa, abinda zance mafi inganci annabi alaihi salatu wassalamu bai ga Allah ba sai ka fada ga riwaya nan da muka kawo ga littafin da aka fada kuma wannan bai rage masa komai ba inda zai gan shi ai a kiyama ko yawa bai gan shi ba ba wanda ya taba ganin Allah amma a kiyama za a gan shi Allah ya ce za a gan shi ni'imar da Allah ya tanadar wa mu'minai a kiyama bayan gidan aljanna baya ganin sa ko an shiga aljanna an tattaru an bawa yan wutar takarda su ta wuta Allah shi kiyaye mu yan aljanna an ba su certificate din su na aljanna sun shiga Allah samu a cikin su bayan an zauna an miƙe kafa to kuma za a fara tunanin to ya kamata a ga Allah fa to Allah zai zo wata rana zai bude hijabin dama shi yasa hijabin ya hana idan mu gani zai yi zuwan da ya dace da shi a aljanna zai sauko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya samu na da rabo ya samu na da rabo Allah zai sauka a aljanna mu'minai za su gan shi duk wani mu'mini dan aljanna zai gan shi يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثال مؤمني ذا su ganshi amma shi lamarin ubangiji idan ka ganshi to in ya bace ba za ka iya kuma tuno yaya yake ba ai kwarai da gaske yanzu in ka ga mota bayan ta tafi ai za ka ce tana da sifa kaza to ba a iya buga misali da Allah za dai a ganshi kuma zai yi wa mutane magana amma na hadisi mai ban tsoro malam wani hadisi mai ban tsoro annabi ya ce ranar da Allah ya bayyana aljanna aka ganshi kowa zai ganshi amma banda wanda baya samun sallar la'asar a cikin jami'i duk wanda yake barin la'asar ko la'asar kai take kubuce masa baya yadda akan lokaci wanda al'adarsa ɗabi'arsa barin sallar la'asar ta kubuce masa to baya cikin masu ganin Allah ko ya shiga aljanna shi yasa Allah ya nanata yace hafizu ala salawat hafizu ala salawat ku kiyaye salloli duka was salatil wusta Allah yace ku kula da sallar asar wannan kayana ne ka kula da su musamman ma wannan kaga wannan yana nuna yana da muhimmanci a wurina sama da sauran kaya to haka Allah ya ce wa sallallahu alaihi wasallam kuma ina ga yanku ita ce sallar da dayawa ake asarar ta mutane hada hada kasuwanci ya hana su yi ta akan lokaci aiki a office ya hana mutum ya je yi ta akan lokaci akwai wanda yana magariba yana la'asar sai rana ta fadi zai yi ta suna nan dayawa idan ka kuskura wannan ya zama maka al'ada ka shiga mun gama wannan ha tayi walamma saha walamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima ra'ahu Allah min ayatihi al-kubra to bari mu tsaya nan akan wannan gabar mu ji me hakikanin abin da ya faru akan Isra'il da Mi'raji din kafin mu zo mu dora dan wannan labari ne akan yaje ya dawo da yaje ya dawo ya tara jama'a sai yana ba su labari na faje sama na je na karbo sallah wajen Allah to me ya faru a nan gurin ya koyi uwana wato Allah tabaraka wa ta'ala yau manzon Allah Isra'il da Mi'raji ne dan ya girmama shi wani zai iya tambaya wai yaushe aka yi Isra'il da Mi'raji yaushe ha wace shekara ne an yi Isra'il da Mi'raji ne kafin annabi alaihi salatu wassalam ya yi hijira zuwa Makka da shekara daya daga zuwa Madina kafin ya bar Makka ya koma Madina shekara ɗaya saura ya koma Madina ya yi Isra'il da Mi'raji a bisa kauli cikin maganganun malamai yana tare da iyalinsa Nana Khadija Allah ya mata rahama Allah ya ɗauki ranta yana tare da babban sa Abu Talib kanin baban shi dan uwan baban sa wanda ya kula da shi shi ma Allah ya dauki ransa ya shiga cikin damuwa kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da cutarwa mai tsanani a wajen kafiran Makka ganin cewa ya rasa baban shi ganin cewa ya rasa mamarsa afwan ganin cewa ya rasa matarsa ya rasa babbansa waɗannan su ne a duniya suka fi kula da shi a lokacin sai suka ce bari su yi amfani da wannan dama su wulakanta shi lallai Khadija kam ta yaye masa damuwa matuƙa mata ce ta ƙwarai da ake ɗauke kewa da ita mata ce da take yaye wa miji damuwa manzon Allah rashin Khadija ya girgida shi matuƙa ya tafi Ta'if bayan wannan ya kama ya tafi Ta'if Qurayshawa suka ci gaba da cutar da shi wannan yasa dole ya bar garin Makka suka kuntata masa ya je Ta'if din ba a dace ba su ma din suka ci gaba da kuntata masa cutarwa har da duka da jifa suka kulle masa sharri suka jefa masa ya sake dawowa Makka bayan ta masa zafi ya tafi Ta'if ya dawo suka ce ba za ka shiga Makkan ba sai dai ka nemi alfarmar wani kafiri ka shiga ƙarƙashin sa amma yanzu ba za ka shiga ba bakin ciki ya kewaye Annabi da bashin rai waɗannan abubuwan da suka taru da mutuwar matarsa da mutuwar babbansa da wannan damuwoyin shine aka ce shekarar amul huzni shekarar bakin ciki da bacin rai in an tambaye ka wace shekara ce ta bakin ciki da bacin rai ga manzon Allah ita ce amul huzni ita ce da wannan abubuwan suka faru ka kula da wannan abu guda ya ku ƴan uwana musulmi Allah Allah ka ba mu ikon fahimtar rayuwa mu samu saukinta idan har Annabi Allah ya jarrabe shi a rayuwarsa akwai wata shekara da ya shiga damuwa da mushkila a matsayinsa na dan gatan Allah da Allah ya fi son sa ni yanzu ina jin cewa haka zan ci gaba da rayuwa ni Allah ba zai jarrabe ni ba kana tsammanin dole za a samu wani lokacin da zaka shiga damuwa duniyar nan ta rikice ma ka rasa inda zaka sa kanka ka rasa taimako ko ta gabar ko ta yamma ko ta sama ko ta ƙasa kowa ma kaga kamar baya son ka ka rasa in ka taba nan matsala in ka taba can matsala me zai tsaye da mutum karatun Qur'ani da ibada yawan sati da daddare ana sallah da azumi na nafila wallahi babu maganin da ke kwantar da hankalin dan adam wallahi irin ibada wallahi wanda yake ibada ko wallahi wannan duniyar ba ta gaban sa wallahi wato wannan ibadar ita ce abincin sa in ya tashi in bai yi wannan karatun Qur'ani da yasa ba baya jin dadi idan bai yi azumin nan na alamis zai litinin ba baya jin dadi in bai tashi da dare gana da Allah ba haka zai tashi da damuwa so wannan abin in yayi su ko bai da kokubo a cikin aljihunsa baya damuwa kuma ba wani abin da zai zo kaga ya firgita shi mai ibada mai tsoron Allah wallahi wani abu na duniya wai ba zai tashi hankalin sa kaga ya fita daga hayyacin sa akan duniya la wallahi ai tashin hankali akan makalla shine ka mutu baka samu rahama ba shine tashin hankali kuma yanzu wannan yana gaba shine gaibu shine Allahu alam amma wannan duniyar dan ka rasa kaza ka rasa kaza wai wani wai fa'in wai hannun jari ya fadi wai an zo ana mai jaje da taziya ya zuba ya sai hannun jari ya sai ya sai wai ya sauka shikenan wai an kai shi asibiti me ya faru wallahi wai hannun jari ne yayi kasa la ilaha illallah hannun jari zaka ga hannun jari a kabari wallahi wallahi mutane ku daina hauka mutum ya zabe ya tsaya ya nutsu wallahi ko wani abu na duniya ya kubuce ma duka ga ya fita daga hayyacin sa da girman ka da mutuncin ka to dama duk wanda bai kama Allah ba to sai duniya ta wahala shi wallahi amma wani wallahi da kaga wasa haka zai dauke ta yanzu kaza kaza shikenan ai ba komai kawai ya wuce Allahu akbar amma wannan ba kowa ne yake samu ba to Annabi ya shiga damuwa amma me yayi hakuri mu'jiza ce ta bayyana ga manzon Allah lokacin da aka Isra'i da Mi'raji da shi menene manufar yin Isra'i da Mi'rajin Allah ya so ne ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wata dama da zai gana da shi yayi tafiya ya ga kudurar Ubangiji da karfin mulkin Allah. Ina jin a tafiyar nan annabi ya ga abin da bai sani ba ko? Kuma Allah ya nuna masa lalle shi Allah ne. Dan Allah ya cika wa manzon Allah zuciyarsa da aminci. Allah ya Isra'i da Mi'raji da shi dan ya bashi damar dogaro gare shi cikakken dogaro. Ya samu imani kuma mabiyansa ma su karanta su samu ƙarin imani. Kuma Allah ya dada karfafansa dan ya samu damar yakar kafirai da cin wato bugawa da su wajen tsayawa akan gaskiya babu gudu babu ja da baya. Kamar haka Allah ya yi Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ya so ya nuna masa ayoyinsa. Yayi masa wata mu'jiza. Allah ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa. Annabi Musa yana da wata sanda da yake rike da ita. Ka rike duk inda ka ji labarin Annabi Musa to ka dauka akwai sanda a hannunsa. Zamu zo mu yi bayanin sifarsa. Annabi ya mana bayanin yaya kamar Annabi Musa yake da ya gani a karatun mu na sati mai zuwa in Allah ya so yadda. Da Quraisha suka ce to sai ka mana bayani ba ka ce ka ji kaga Allah kaga Musa kaga Ibrahim kaga waye ba to ga ya mana ya sifarsa. Ka ji sai ka ce sun taba ganin Musa da Ibrahim. Annabi ya ce shikenan kuma sai Allah ya bude mu na musu bayani ga yadda Musa yake ga yadda Ibrahim yake to yana da sanda da Allah ya so ya nuna masa wata mu'jiza da sandar hannunsa ya nuna masa cewa lalle akwai Allah da yake gudanar da lamarin shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka na dama ya kai Musa ba idan Allah bai sani ba kamar ka ce gashi a hannunsa kai meye wannan a hannunka ba idan baka sani ba kana so ka isar da wani sako ne qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yace wannan sanda ta ce ya ubangiji atawakkau alaiha ina dan dogaro da ita in ina tafiya ko in na tsaya wa ahushu biha ala ghanami kuma idan na shiga daji da ita nake kwado ganye nake ciro ganye nake makata da ita nake bugan ita ce in ciri ganye wa dabbobi na wali fiha ma'arib ukhra kuma ya ubangiji ina da wasu ayyukan ma da nake da wannan sandar sai Allah ya ce da annabi Musa qala alqiha ya Musa ka jefa da sandar nan Allahu akbar jefa da ita fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a yana jefar da sandan nan mallan kawai sai ta zama macijiya tana tafiya to sanda ta zama maciji wani abu sai rabbul izzati aina sai ta zama maciji sai Allah ya ce sai Musa sai dan tsorata haka wata aya Allah ya ce la taqaf innaka antal a'la a wata riwayar sai ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la taqaf innaka antal a'la to anan gurin sai yace da yace jefar da ita ya jefar da ita sai ta zama macijiya sai Allah kala kala sai yace da shi kala khuzha wala taqaf sanu'iduha siratuha alula dauke ta maciji yana watsal 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 Allah yace kama zamu dawo maka da ita yanda take yace ka hade hannunka a hamatarka ka rike hannun ka sa ta a hamatarka wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su ayatan ukhra idan ka hade hannayenka to zaka fitar da wani abu mai haske wata aya ce kuma daban can an nuna ma maciji yanzu kuma ga wani haske mallan Allah ya ta nuna masa akwai ayoyi da yawa da Allah ya nuna Musa ya gani ya gani ya gani ya gani sai Allah ya ce linuriyaka min ayatinal kubra mun yi wannan ne dan mu nuna maka ayoyin mu manya manya to Allah yayi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah ne dan ya nuna masa manya manyan ayoyi kamar me Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan ayoyi ne dan ya masa shimfida na tafiya hijira zuwa Madina Isra'i da Mi'raji jama'a shimfidi ne Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya kimtsa ya shirya zai tafi gogwarmaya Madina ana makani kuma ya shirya tunda ya ga waɗannan abubuwa na yaqini kuma zai gamu da challenge daga kafirai wato kalubale daga ma'abuta fasikanci daga ma'abuta bata Allah ya nuna masa waɗannan ayoyi kamar haka. Ya tafi Baitul Maqdis daga Makka, tafiyar da za a dade ana yi a dare ɗaya. Allah ya kai shi Baitul Maqdis ya nuna masa. Abu na biyu, ya nuna masa annabawa. Na uku, ya nuna masa girmansa har yayi wa annabawan sallah. Na hudu, ya tashi da shi, ya tafi da shi sama da taimakon mala'ika Jibrilu. Aka bi sama 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 sama. Wani sati za mu zo mu karanta saman da ya je ina ya meye tarar, wani annabi ya tarar. Ya ga annabawa, ya ga manzanni, ya ga mala'iku, ya ga halittar sama. Annabi ya ce tsakanin ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500, cikin saman, kaurin saman. Kaurin saman fa, kamar yanzu in kai dakin ba akwai kauri ba? Dakin ka zuba a gidanka ba akwai wasu meters, wasu abin da iya kaurin dakin din ba? To kaurin sama shi ma tafiya shekara 500 ne. Kamar ka ce wannan katakon da aka dora shi tsakanin wannan range din daga nan zuwa nan, dan tsakanin ba shine kaurin wannan ba? To kaurin saman, kowace sama kaurinta tafiya shekara 500. To fadin farfajiyar nan daga nan zuwa can, daga sama ta farko zuwa sama ta biyu, tafiyar shekara 500. Malan tafiya ne da shekaru dubbai, amma Allah ya yanke mai tafiyar nan a dare daya, yayi tafiyar nan ya gama. Kaga wannan ayaya ce, ya ga aljanna duk a wannan tafiyar. Za mu zo mu karanta yanda ya ga aljanna har ya shiga aljanna. Aka nuna masa, ya ji karan takalmin wani, ya ce Jibril wannan takalmin na waye ne? Sai Jibril ya ce na ladaninka ne Bilal. Ladan? Ce Bilal, ce Bilal. Sai ya zo yake, bayan ya dawo yake bashi labari, annabi yake gaya masa, ya ce na shiga aljanna na ji karan takalmin ka. Me ya faru ne? Ya ce ni? Ya ce kwarai. Me kake yi? Ya ce to ya Rasulullah, bayan kiran sallah da nake maka, ina da wata ɗabi'a kullum in na yi alwala sai na yi raka'a biyu. In dai na yi alwala, na farko ba na zama ba alwala, in kuna ɗaura alwala, in Allah ya sa da sai na buga raka'a biyu da wannan alwala, in busar da alwala da raka'a biyu. Ba irin ni da kai ba, yanzu nafilar sallar azahar, sallar magariba, sallar isha'i ta gagare mu, ba ma iya yi. Miss call sai ya fitar da mu daga masallaci ya hana mu yin nafila. Miss call. Ana idarwa, na samu calls wallahi. Hello, lafiya, na gajiya daga nan kayi can, ka rasa sallaka. Miss call. Ko ga mutum ana idar da sallah inda ka san allura ake soka masa, put ya tashi. Marin ga muku na, kun san me malami suka ce? Alamar munafiki. Magana fatana da nau'i. Alamar munafiki shine ana idar da sallah zai tashi, baya iya zama yayi zikiri ya ambaci Allah, baya iya nafila, baya iya karatun Qur'ani, baya iya ambatan Allah inda ya zauna. La yazkuruna Allah illa qalila. Wanda ya zama masa jiki, ya zama masa al'ada, ana idan sallah yake tashi, to alama ce ta nifaqa. Ka kiyaye, kar ka shiga layi. Amma fa akwai larura, akwai uzuri, akwai rashin lafiya, akwai kaza, akwai kaza, wannan idan ya zama ba al'adar mutum ba, to wannan da sauki. Amma wanda ya zama al'ada sun ce ya zama mai jiki, to akwai damuwa. Allah ya kiyaye mu. Allah ya nuna masa wuta kuma a karamin Allah duk a wannan tafiyar. Wuta, wuta, ya ce ga ta nan na tanade ta ga waɗanda suke sun saba mun a cikin al'ummarka da sauran duniya. Allah ya nuna masa wasu ni'imomi daban-daban, wasu azabobi daban-daban. To barin bamu wata fa'ida za ta taimake mu jama'a gaba ɗaya. Harkar Isra'i da Mi'raji a cikin Alkur'ani Allah ya yi bayanin ta ne a cikin sura biyu, Suratul Isra'i da Suratul Najmi. Ita Suratul Isra'i ta yi magana ne akan tafiyar daga Makka ɗin zuwa Baitul Maqdis kawai. Suratul Najmi kuma daga Baitul Maqdis zuwa sama da abin da ya faru a can wajen karɓo sallah ɗin da abubuwan da ya gani, to shine abin da ta yi bayani. So wanda yake so ya morewa kissa, to ya karanta wannan surorin, ayoyin da suke magana a kai, sannan ya karanta tafsirin malamai akai kaga an takeice maka tunanin ka suratul najmi suratul isra'i suratul isra'i tafiyar zuwa baitul maqdisi suratul najmi daga baitul maqdisi nan zuwa ina zuwa wannan wannan baitul maqdisi din fa jama'a wannan masallaci shine yanzu ake ta rikici da yahudawa suka kwace shi yake hannun su wai nasu ne wai duk wannan jawabin da nake gaba daya suna shiga da takalmi su yi kada kadan su na coci cocin su su daddoki musulmi in sun zo sallah a wulakanta su a kore su wai nasu ne wanda babu lokaci watar na mu karanta tarihin masallacin waye gina shi annabawa nawa suka zo annabawa da yawa sun yi alaka da wannan masallacin tun suna raye shine masallaci na uku a duniya masallacin bakka babban masallaci mai lada sallah daya lada 100,000 masallacin madina kaninsa yana da lada 1,000 duk wanda ya sallah a ciki ibada masallaci na uku baitul maqdis da muke fada yana da ladan sallah in mutum ya sallah daya yana da lada 500 din namu ne to bi dai yanzu suna hannun mu dai kuma sai an fafata annabi kafin ya dawo jama'a shi isra'i da mi'raji ba wai labari ne da hira kadai ba wato Allah ya nuna karfin mulkin sa da mu'jizar sa ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam kuma ya gani ido da ido sannan Allah tabaraka wataala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa da darajar sa da daukakar sa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu kawo riwayoyin da suka yi magana akan hakikanin abin da ya faru dalla dalla akwai riwayar Anas akwai riwayar Malik ibn Sa'sa'a da sauran masu riwaya yanzu lokaci bai zai bar mu mun fara ma muna cikin bayani lokacin zai yi so bari mu dakata anan abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونبع عليك يشي أكرمك الله ناي أذكار الصباح يشي أذكار الصباح دا المساء يشي سينتي إنا توسلي دا ونن أذكار دن الله يبيام بكاتاتا شن حكا يا إيدي وريكوا شي ذكري أي إبادان wannan zikiri da ake da safi yanzu mun karanta da kuwa hisnul muslim ai addu'o'in da annabi ya ware duk musulmi ya rinka yi da safi da wanda ya ware musulmi ya rinka yi da yamma ibada ne idan mutum yayi zai iya tawassuli da shi ya ce ya Allah dan albarkacin wannan zikiri ka biya mu bukatata yace mallam sallar al'asr ana yin ta ne a boye duka biyun farko fatiha da sura ta biyu da kuma fatiha kawai to kuma su ma mu ya za su yi ta insha Allah saji wata tambaya su ma boye za su yi ta baka taba yin sallar al'asr ba kenan da kana nan da sai in ce ya kake yi a boye ake yi duka sallar sirri ne ba a bayyana bane ba idan wannan babin sirrantawa a sirrance ne maganar fatiha da sura in akan mamu ne abinda aka dora maka na wajibi ka karanta fatiha in kana bin liman karatun dole in kana bin liman ko yana sallah a bayyane ko yana yin karatu a boye wanda yake wajibi ne a gare ka kai fatiha ka san yadda zaka cusa fatihar ka annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu fa sallah ga duk wanda yazo ya sallah bai karanta fatiha ba aka ce wai ta liman ta dauke ma zance mafi inganci sai ka karanta sai yadda zaka sa ta shi yasa ake so liman ya rinka karatu a ni sai a hankali ba kamar yana tura drum ba a hankali sannan in ya gama fatiha ana so ya dan shiru kadan haka ba da yawa ba ya dan jira kadan haka wannan jiran zai taimaki wanda bai fatiha ba ya maza maza ya karanta fatiha sa wurin har ma akwai malaman da suka ce tsakanin aya da aya ba in ya karanta wannan aya ya numfasa kafin ya shiga wata ayar sai ka jefa wata a san da yadda za a karanta haka annabi ya ce malam yace wannan da Allah malam a tunatar da mutane dangane da abubuwan da mutane suke siya na akan tuna na ciye-ciye kamar su taliya madara biscuit da sauransu domin kullun kaje kanti sai kaga sababbin abubuwa saboda arha zamu kashe kanmu domin yawancin wasu wato guba ne ko menene sannan malam akwai wata madara wato danu madara kasar Denmark ce wanda suka yi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma har mun manta mun koma muna ci gaba da amfani da kayan to magana ka ta farko dai bata fito fili ba ka ce taliya ka ce madara ka ce biscuit to baka faɗi meye ba me kake so ka ce ba mun fahimci me kake so ka ce ba ka dada faɗa kai bayani in akwai wani abu ne da ka gano ko ka ji an faɗa to sai ka zo kai bayani dan mu yi wa mutane bayani wannan kuma ƙasa ta Denmark da Norway da Faransa da waye da sauran suka yi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wasu mutane ba su sani ba wanda ya sani kam har abada ai ya daina sayan kayan su ko ba haka bane ba madarar dano dai ko ita ce madara kadai a duniya ai ya kamata mutum ya hakura da ita tunda madara ne ta 'yan ƙasar da suka zagi Annabi kuma ba su daina zaga ba kuma su yi dana sani ba su zagi manzon Allah su yi madara su kawo mana mu siya su samu kuɗi su samu riba su zo su yi fada da addini ka hakura da ita man ga madara kala-kala to yana buƙatar awareness ne a wayar da kan mutane a faɗakar da su ake yi ko musulmi su ma su zuciya su rinƙa yin nasu tunda dai ba wani abu ne za a iya yi abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh